sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar. Da fatar kuna cikin koshin lafiya a wannan rana ta Alhamis 29 ga watan Afrilu shekara ta 2021, inda yanzu haka agogonmu ya yi daidai da karfe 11 na safe a gundumar Colombia. Ni da zan jagoranci shirin, Yusuf Aliyu Harande, tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin faɗaɗa shirin gwamnati na taimakawa yara da iyalai Amurkawa. A jawabin da ya yi karan farko a wani zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin Ƙasar a jiya Laraba, ƙasar Habasha ta kulla dubban 'yan ƙabilar Tigray a wasu cibiyoyin tsare mutane a faɗin ƙasar bisa zarge-zargen cin amanar ƙasa. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da kuma ake kira MSF na yin kira ga gwamnatin ƙasar Kenya da ta tuntuɓi mutanen da ke sansanonin 'yan gudun hijira kafin ta rufe sansanonin gaba ɗaya.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji yadda wasu 'yan Najeriya suka fara jawo shekarar 2023 kusa.
Baka gani muna bautawa Ubangiji kuma yayi mana alƙawarin in mun bauta masa zai iya samu aljanna.
Mahukunta kuma za su gurfanar da wanda ake zargi da shirya juyin mulki a jamhuriyar Nijar.
Ba wai kama su bane, a tabbatar da cewa lalle wannan abin da ake tuhumar su da shi sun aikata.
Baya ga waɗannan rahotanni da labaran duniya, muna tafe da shirinmu na lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duka mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin faɗaɗa shirin gwamnati na taimakawa yara da iyalai Amurkawa. A jawabin da ya yi karan farko a wani zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin Ƙasar a jiya Laraba, Biden ya ce ba zai yi wa 'yan Democrat da Republicans ɓata lokaci suna gogayya da juna a cikin gida ba, da har za su manta da yin gogayya da sauran ƙasashen duniya. Don samun nasarar yin wannan gogayyar saboda makomarmu, a ganina akwai buƙatar mu yi wani muhimmin abu da ba kasafai ake yi ba don iyalanmu da 'ya'yanmu, a cewar shugaban. Wadannan da shugaban ya gabatar na dala triliyan 1.8 ya kunshi tallafin gwamnati na biyan shekara biyu a makarantar sharar fagen shiga firamare don yara 'yan ƙasar, da kuma tallafin shekara biyu na zuwa kwaleji kyauta ga matasa. Wadannan ya kuma buƙaci samar da dala biliyan 225 don tallafawa cibiyoyin kula da yara ƙanana don iyalan Amurkawa, da kuma biyan allowance din aƙalla dala 250 ga iyaye. Ƙasar Habasha ta kulla dubban 'yan ƙabilar Tigray a wasu cibiyoyin tsare mutane a faɗin ƙasar bisa zarge-zargen cin amanar ƙasa. Yawancin lokuta akan riƙe mutanen tsawon watanni ba tare da an tuhume su ba, kamar yadda kamfanin dillancin labaran AP ya gano. Kamakaman da galibi suka kunshi jami'an tsaro. A bayyane yake wani yunkuri ne na kawar da hukumomin ƙasar da a baya 'yan Tigray suke riƙe da su, yayin da gwamnatin Habasha ta shiga wata na shida tana faɗa a yankin na Tigray. Waɗanda aka kama da iyalai da baƙi sun yi bayani akan ɗaruruwan mutane ko ma fiye da aƙalla 1,000 da ke tsare a wurare aƙalla 9, ciki har da sansanonin sojoji da wata kwalejin harkokin noma. Gwamnatin Abiy Ahmed ta amince da cewa ta kulla wasu manyan sojoji 'yan Tigray, amma kamfanin dillancin labaran AP ya bada rahoton cewa a karan farko kamakaman sun wuce yadda ake tunani, kuma ba a yi su bisa tsari ba. Kamakaman sun hada har da limaman addini da ma'aikata. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da kuma ake kira MSF a takaice na yin kira ga gwamnatin ƙasar Kenya da ta tuntuɓi mutanen da ke sansanonin 'yan gudun hijira kafin ta rufe sansanonin gaba ɗaya. A wani rahoto da ta fidda ƙungiyar agajin ta likitoci,
yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Kusan ana iya cewa tun bayan fitar da jadawalin zaben 2023 da hukumar zabe ta INEC a Najeriya ta fitar, wasu ‘yan kasar sun fara zaurancen wa za a tsayar a zaben, inda kuma wasu ke ganin cewar an san mutanen arewa da cika alkawali, amma a bana za a ga dattakon mutanen arewa. Nasiru Adamu Alhikaya ya haɗa mana rahoto akan waɗannan kiraye-kirayen.
Tun janje dakatar da kai kayan abinci daga arewa zuwa kudu don samun maslaha, ake zuba ido don ganin sauyin tsayawar takalar fada a yankin kudu maso yamma, da tuni ma wasu suka kaura daga yankin don tsira da ransu da dukiyarsu. Tsohon darakta a gidan talabijin na Najeriya NTA Malam Abdulkarim Muhammad ya ce duk masu tada fitinar na yin hakan ne don hana uban APC Ahmad Bola Tinubu tsayawa takarar shugabancin Najeriya a 2023 karkashin APC. Abdulkarim Muhammad ya ce kuma dai yaya ga magoya bayan shugaba Buhari lalle sun san Tinubu ya taimaka wajen nasararsu a zaben 2015.
Duk wannan tada kayan baya din saboda 2023 ne, kuma ana so a yi ne don a zuba mu Tinubu kasa a ido a ce ai gashi ya jabi yan arewa. Ai wannan mutum mai hankalin ya karanta abin da tsohon minista din aviation ya rubuta, ai gashi na afili, ai mun faɗa muka karkafe su, ba su da alkawari, ba su da adalci, to ƙarya ne. Marasa alkawari, marasa adalci su ne wanda sun zo APC yan gudun hijira, tun da ma sun shekara wajen 12 ba su san ma Buhari na nan ba, sai dare ɗaya da yake suna son matsayi, kuma su ne yan gidan Obasanjo. Da
a nasa sharhin sarkin tafarkin Bauchi ya ce ba buƙatar nuna damuwa ga zargin adawa da takarar wani, a'a yanda za a tsayar da wanda ya dace don gyara ƙasa a zaben shine mafi muhimmanci.
Matsalar 'yan Najeriya abu biyu ne, wane ne waliyin waliyin waliyi, wane ne Buharin Buharin Buhari. In kana neman Buhari yanzu, in capacity na Buhari a yadda ya kai wannan matsayi, kana neman mai capacity ninki uku ne wanda ƙarfinsa da tafiyarsa da injinsa da fuka-fukansa sun fi ƙarfin na wannan Buhari. Saboda wani zamani muke tafiya kuma wanda yake ba wannan ba, wallahi wallahi mu tashi ba mu kai wabansa mu ga samu wani gani mu sa tsammani taimako daga Allah don mun bar Allah. To wannan wata alamu Najeriya ganin addini ne ko na musulunci ko na kristiyani.
Tsohon mukarrabin shugaba Buhari injiniya Abubakar Galadima ya ce ba daidai bane a kaucewa cikawa Tinubu alwashin tsaye da shi takara bayan kammala wa'adin shugaba Buhari.
Ina da masaniya akan waɗanda suka zauna mutanen arewa guda biyu, kudu guda biyu. ‘Yan arewan suka nemi alfarma a taimaka musu idan sun kafa gwamnati a wannan lokaci, in sun gama su ma za su taimaka wa waɗancan mutane. In kayi wa mutum alƙawari ya zama jazaman kai ma ka mayar masa wannan alherin da ya maka.
Wato wannan ya nuna waɗanda suke kawowa ba batun karɓa-karɓan na yanzu ya zama tsohon yayi kamar ba su san da wannan
alƙawari. Wannan ba karɓa-karɓa ba ne. Ka taimaka min in taimaka maka, ba ka gani muna bautawa Ubangiji kuma ya yi mana alƙawarin in mun bauta masa zai iya samu aljanna.
Mahawarorin nan na zuwa ne yayin da a kudu maso gabar ‘yan awarin Biafra ke kai hare-hare kan ‘yan arewa da cibiyoyin tsaro da nufin cimma burinsu na raba Najeriya. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Kokarin da kasar India ke yi na yi wa mutane biliyan 1.4 rijistar yin rigakafin COVID-19 ya fuskanci koma baya a jiya Laraba, yayin da kasar ke gwagwarmaya da mummunan barkewar cutar zagaye na biyu. Gwamnatin kasar ta kaddamar da wani shafin yanar gizo ga Indiyawa 'yan shekara 18 zuwa sama don su yi rijistar yin rigakafin. Shirin dai zai fara aiki ne a ranar Asabar. Ko da yake mutane da yawa sun yi korafe-korafe a shafukan sada zumunta akan cewa ko dai wata matsala ta samu shafin ko kuma dai sun kasa yin rijistar. Matsalolin da shafin ya fuskanta na zuwa ne bayan da ma'aikatan lafiyar kasar ta bada rahoton samun mutum 379 da 257 da suka kamu da COVID-19 a yau Alhamis, ciki har da mace-mace 3,645, abinda ya sa aka samu adadin mace-mace na tarihi a rana guda a kasar. Sabban alƙaliman sun sa yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a India zarta mutum miliyan 18.3 da mace-mace 204,832 a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins. Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga shugabannin kasar Albania da su kawar da bambance-bambancen su, su ciyar da kasar gaba wajen kafa dorarriyar demokradiya bayan zaben da aka yi ranar Lahadi, wanda ya ba jam'iyyar gurguzu da ke mulkin kasar nasarar samun wa'adi na uku a jere. Jam'iyyar Prime Minister Edi Rama ita ce ta fara samun wannan nasarar tun bayan wargajewar tsarin kwaminisanci sama da shekaru 30 da suka wuce. Jam'iyyar ta samu nasarar lashe kujeru 74 cikin 140 a majalisar dokokin kasar, fiye da yadda ake bukata don yin shugabanci ba tare da taimakon jam'iyyun hadaka ba idan gwamnatin ta so.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu tsunduma cikin shirin. Hukumomi a jamhuriyar Niger sun bayyana da samun nasarar Chapko, jagoran yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar a daren 31 ga watan Maris, wanda ya arce daga kasar zuwa makociyar kasar ta Benin, wanda yanzu haka ake sa ran za a gurfanar da shi a gaban kuliya. Sai dai masu rajin kare haƙƙin bil'adama na ganin cewar akwai buƙatar a yi adalci wajen gurfanar da su. Gasule Mummuni Barma ɗauke da ƙarin bayani.
Kaptan Guruza, wanda hukumomin Niger suka dora wa alhakin harbe-harben da aka yi a kewayen fadar shugaban kasar Niger kwanaki biyu kafin shidar Isu Muhammadu daga karagar mulki, ya fada komar 'yan sandan Interpol a farkon mako a jamhuriyar Benin tare da wasu tarin matasan sojoji da ake zargi da haɗa kai da shi wajen yunkurin kifar da gwamnati. Kodayake ba a bayyana yawan su ba, majiyoyin tsaro sun ce an damƙa waɗannan sojoji a hannun rundunar tsaro ta Gendarmerie National, wacce yake da alhakin gudanar da binciken farko akan wannan al'amari. Abin da ya sa shugabar kungiyar kare haƙƙin matasa ta Genom Hajiya Falmata Taya yin tunatarwa akan batun mutunta 'yancin ɗan adam.
Ba wai kama sun bane, a tabbatar da cewa lalle wannan abin da ake tuhumar su da shi sun aikata. In sun aikata sai a musu hukunci daidai iyalihin su. In kuma ba su aikata ba, kawai an yi dai abu ne wanda ya yi daban, wanda ake zargi daban, shi kuma ana so a yi adalci.
Don a ranar da gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar murƙushe yunkurin juyin mulkin 31 ga watan Maris, wasu 'yan ƙasa ke kallon abin tamkar wani wasan kwaikwayo. Dalili kenan jami'in fafutuka na gamayyar ƙungiyoyin Rezo Esperance Bashar Mamman ke shawartar hukumomi su ɗauki matakin baiwa 'yan ƙasa damar sanin irin wainar da za a toya a yayin shari'ar waɗannan sojoji.
Har ga halin yanzu sai a ce zato ne ake ga lahin da ya yi. Ha a samu bincike kwararre da mashara'anci wanda ba samun umarni ga kowa, wanda za a bincike da kanshi ya ganin haƙiƙar gaskiya, kuma 'yan abin ya tabbata a dukanci. Kenan a samu a yi shari'a ta gari tsabtatatta wadda ba za ta kawo wani shakku bisa kan tahiyar da ka'idodin wanda suke kare haƙƙin ɗan adam, kuma wanda suke amfani da incin shi wanda ake tunguma ya samu kariya kyaukyawa.
Dama tsohon shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a jawabinsa na bankwana da shugaba Bazoum Mohamed a lokacin da yake rantsuwar hawa kujerar mulki sun sha alwashin damƙo waɗannan sojoji domin gurfanar da su a gaban kuliya. To amma 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam na cewa ba girin-girin ba ta yi mai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro, waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi. Ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan Afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya. An ware ranakun ne ko kuma satin ne don karfafawa mutane gwiwa game da allurar rigakafi don kariya daga cutuka. Bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara, kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Na sauraron mu, barka da wannan lokacin.
To likita, masu sauraron mu za su so masu ji ƙarin bayani akan wato rigakafi.
Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya akan ƙwayoyin cututtuka, yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan ƙwayoyin cututtuka sai jikin ya rufe jikin ka yaƙi wannan cuta. Kuma ana yin shi ta hanya da dama. Akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita ƙwayar cutar ce abinda ke kawo cutar, sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum. Sai kasance cewa ba za ta yi wa mutum illa ba, amma jikin mutum zai gane ta nan gaba. Kuma idan ya haɗu da irin wannan ƙwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo, sai da rufuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum. Akwai wanda kuma wani ɓangare ne na ƙwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum in sai ya kawo irin wannan abinda ake bukata. Sannan kuma akwai ɓangaren wanda shi kuma da a ɗakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da wancan ƙwayar cuta sai a sa shi a jikin ɗan adam, sai jikin ɗan adam ya ɗauki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan ƙwayar cuta. Sai kuma na baya-bayan nan da aka yi na kimiyya wato ta irin kamar misali allurar corona da ake ce yadda ake ta hanyar wato genetic study da ake a turanci.
Na'am, to likita, menene ma mahimmancin yin rigakafi?
Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani, to mahimmancin shi kenan ya kasance idan ƙwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin ɗan adam, ya kasance ba sabon abu ba ne. Jikin ɗan adam ɗin zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci, ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata, ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam ɗin.
Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su?
To cututtukan suna da yawa. Za mu ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashenmu kamar a Najeriya misali ake yi, inda akwai waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro. Bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka, da kuma na shan inna, da kuma na ƙwayar hepatitis wato abinda ke kawo ciwon hanta. Wannan su ne abinda ake fara bayarwa bayan haihuwa. Sannan bayan kamar sati hudu da abinda ya kama haka, akwai wasu ƙwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rotavirus, akwai irin su sarki haƙora, su shan inna ɗin, su tarin shika wato whooping cough. To da dai abubuwa da dama irin su yellow fever, sai kwanan nan kuma da shi ana maganar malaria da sauransu. Akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon agana, wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa ciwon agana aƙalla ya haura shekara 50, saboda ba a samun ta yanzu an yaƙe ta, kuma yaƙin an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafi.
Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun, har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya?
Abu ne mai mahimmanci saboda wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu, da kuma ake ganin abinda nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya. Kamar Najeriya da na ba da misali, ba za a manta cewar ta hanyar rigakafi Allah ya taimaka an kau da cutar agana ba, wato smallpox kenan da Turanci. Sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda, wanda wasu wani bangaren na Najeriya misali ake kiran ta sharatuwa da sauransu bakon dauro da sunayenta, wanda ya san ta yadda da ciki wannan yanci kamar shekara 20-30 baya, cuta ce mai tsananin gaske. Amma yanzu an samu saukinta, ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ta da an samu irin waccan matsananciyar cuta. Saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ake hanyar za su iya bayarwa a nan gaba. Zai kasance kenan an yi wa al'umma hoɓɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karɓuwa, sannan kuma mahukunta ba da ƙarfin gwiwa wajen ba da abin da kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama.
To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka, me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo?
To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya, ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam, rayuwar shi, cuta ce da za ta iya kita, cuta ce da za ta iya lalata wata ƙoda ko wani ɓangare,
wato barazanarta ga ɗan adam.
Sannan kuma yawanta ga al'umma, sannan kuma ta yaya ake yaɗa ta, saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana ɗaukar su ta ƙwayoyin cuta ba ne, misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar ake rigakafi misali. Amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma, kin ga kenan su ne za a iya zuba sa ƙarfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar rigakafi don a hana yaduwar su cikin al'umma kuma a rage tasirinsu a kan rayuwar ɗan adam gaba ɗaya.
Na'am. To likita, idan muka dawo nan gida ma Najeriya, za ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi, wani kira za ka yi wa jama'a game da haka?
Akwai dalilai da yasa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan. Idan har Allah ya sa har ka kace misali wurin gudanar da alluran rigakafin kuma kana hira da mutane, za ka ga maganganu ne da yawa. Amma abu mafi tasiri shi ne rashin yadda. Akwai matuƙar rashin yadda tsakanin masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta. Ba zan manta ba lokacin da muna yara, ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga gari ya ce sarki ya gaishe ku, ya kuma ya gaishe ku, duk mai ɗaya kawo shi za a mai allurar rigakafi. A wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi, za ka ga iyaye duk suna kai ‘ya’yansu ana yi musu. Saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmamawa a tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki. Wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda. Har waɗanda ake mulka suna ganin cewa masu mulkinsu za su iya sai da su, za su iya sa a ba su abin da zai iya cutar da su. Sannan abu na biyu da buƙatar a ce kamar ƙasashe irin namu, da yawan mu a ce mu ma za mu yi wa kanmu waɗannan allurai, inda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba, aƙalla a ce muna da wasu da za mu yi wa kanmu. To idan mu muke yi, kuma zai ɗan rage zargi da ake samu. Sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya. To wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake dan samun matsaloli durin yadda da allurar rigakafi, saboda ka abubuwa ne da dama da sa ake samu wannan. Amma dai wannan ba zai kauce magana ta gaskiya cewar alluran nan suna da tarihi da ake buƙata ba, wanda suke taimakawa wurin yaƙar cututtuka da kuma samun sauƙin cututtukan nan da ake yi ba.
Ta masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya. A tuna cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. Ba mu mai roje da ita ta ku kin na
kuka zo ga shirinmu na wasiƙun ku masu saurare da kuka aiko mana ta hanyar saƙon email.
Saƙonmu na farko ya ce, ina kira ga waɗannan 'yan fashin dajin da suka sace waɗannan ɗalibai a jihar Kaduna da su ji tsoron amai duka, su sako ragowar waɗannan ɗaliban da ke hannunsu domin girman Allah da manzansa na rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga Aliyu Usman Taka Lafiya, birnin Kebbi, ma'ajin kungiyar muryar Taraka ta ƙasa reshar jihar Kebbi. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir, ya ce, salam VOA Hausa, Allah Sarki Najeriya da al'ummar da ke ciki, wai ina al'ummar Najeriya za su sa kansu ne? Matsalar kuncin rayuwa da tsadar rayuwa ga uwa uba, lalacewar tsaro, babu shakka akwai gazawa ta shugabanni, amma shugabannin sun ƙi su yarda da haka. Ya Allah mun tuba, ka ji ƙanmu, ka kawo mana ƙarshen wannan hali da ƙasarmu Najeriya ke ciki. Albarkacin wannan wata mai tarin falala da albarka na Ramadan. To, da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku.
To, a gaida Hanifa Isa da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma lokaci ne na nasiha, albarkacin wannan wata na Ramadan daga bakin malamai.
Sunana Dr. Khalid Abubakar Aliyu, babban sakatare na kungiyar jama'atul Islam, ita ce uwar kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki ɗaya Najeriya.
Yan wa musulmi, ba abun farin ciki bane a ce an rufe masallaci, ba abun farin ciki bane a ce an hana aikin hajji, ba abun farin ciki bane a ce ba a je tafsiri ba, don Allah, don Annabi, wani musulmi kirki ne zai yi farin ciki da wannan? Ba abun farin ciki bane, abu ne mai raɗaɗi, abu ne wanda zai sa ka kuka, abu ne wanda zai sa maka zazzaɓi da raɗaɗi. To, amma ya ka iya, sai ka sallama, ka wato miƙa wuya zuwa ga Allah. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Sahabbai ko annabi da aka yi ruwa sallallahu alaihi wasallam, yace in an kira sallah a ce kar a fito ai sallah a gida, Abdullahi dan Abbas yazo yayi wannan. Shin annabin sallallahu alaihi wasallam bai san muhimmancin sallan bane a masallaci? Kuma wane ne aka aika masa da addini da mai koyi da shi? Shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cewa ma fa aka yi, in kana ga ruwa amma na sanyi ne kana tsoro, za ka taba shi dan ko kana da mura mai tsanani, ko kuma wato asma wanda za ta iya damunka, sai ka bugi kasa kai taimama addinin nan Allah. Allah ke wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj, Allah bai sanya kunci gare ku a wannan wato addini ba. Dole kowa abun bakin ciki ne, abun rashin jin daɗi ne. To, amma dole sai mun yadda da yin Allah, kuma yiwa wannan ita ma kanta annoban izgili da rashin maganganun suke ba su dace ba, shi ma rashin ladabi ne da tawalu'u ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ba wani wanda ba a saba min musibatin illa bi idnillah.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da ƙudurin faɗaɗa shirin gwamnati na taimakawa yara da iyalai Amurkawa. A jawabin da ya yi karan farko a wani zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin Ƙasar a jiya Laraba, ƙasar Habasha ta kulle dabban 'yan ƙabilar Tigray a wasu cibiyoyin tsare mutane a faɗin ƙasar bisa zarge-zargen cin amanar ƙasa. Yawancin lokuta akan riƙe su tsawon watanni ba tare da an tuhume su ba, kamar yadda kamfanin dillancin labaran AP ya gano. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Border da kuma ake kira MSF na yin kira ga gwamnatin ƙasar ya da ta tuntuɓi mutanen da ke sansanonin 'yan gudun hijira kafin ta rufe sansanonin gaba ɗaya.
Masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, da fatar masu azumi za su sha ruwa lafiya. Peace, salam.